الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امركم مده wannan yammaci yau 17 ga watan 9 hijran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 16 ga watan 4 2022 gregorian calendar. Na? Sha shida ga watan 9? A'a. Okay, sha shida ne? To sha shida ga watan 9. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 ko? Wanto kuma shine 17 ga watan 4. Haka ne 2022 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai tsarki. A wannan wuri mai albarka cikin wannan masallaci na gafar gidan mai girma sarkin nan ma kuna nan har yanzu cikin wannan sura mai albarka, sura ta 9 a cikin Alkur'ani mai tsarki, ita ce suratul Tauba. Yau za mu tashi aya ta 110 kuma ci gaba ne akan wato kinan bayanin da muka fara, da Allah madaukakin sarki yake nuna mana waɗanda suka ware kansu suka gina wani masallaci a Madina da niyan ya zama santa wanda za su riga operating, suna wato kenan rusa da awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah madaukakin sarki ya tona asirinsu, ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya san me ake ciki, ya tura sahabbansa suka je suka rusa wannan bayani a wannan masallacin. Nan daga barin bayanin cewa wannan masallaci nasu ba su gina shi akan tsoron Allah ba, amma masallacin ku ba da aka sa foundation din sa akan tsoron Allah, aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam nan yafi cancanta ya je sallah a cikin sa, amma kare a cikin wancan din. To sai Allah ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim, la yazalu bunyanuhum allazi banaw, wannan gini nasu da suka gina ba zai gushe ba, ribatan fi kulubihim, wato zai zama wato kenan shakka a cikin wato kenan zukatansu, ba za su gushe ba, hankalinsu ba zai taba kwantawa ba. Me yasa ba zai kwanta ba? Saboda akwai munafurci a cikinsa. Duk abin da ka gina shi akan munafurci, hankalinka ba zai taba kwantawa ba, saboda tsoron kar a gano menene kake da shi na asiri a cikin wannan. Taraka zai taba zama, zai ci gaba da zama shakka a cikin zuciyarsu, illa an tukata kulubuhum, har ya zuwa lokacin da zuciyarsu za ta wato kenan tsatsage, har lokacin da su samu karyar zuciya, zuciyarsu wato kenan ta lalace. Wallahu alimun, Allah madaukakin sarki wato kenan masani ne akan dukkan lamuransa, hakimin kuma gwani ne wato kenan a wajen tsare-tsaren al'amuransa. Kenan wannan abu zai ta damu su a cikin zuciya, zai ta zamu su a cikin zuciya, haka za su kare a gidan duniya har mutuwa ta zo ta same su. Kuma zai iya sa wato zuciyarsu ta kasa kwanciyar hankali, zai iya sa kuma hawan jini ya kama su a dalilin wannan, saboda kullum suna tsammanin in an tona asirinsu, in an gano su za a tona asirinsu, in an tona asirinsu kuma matsala ne, kullum wannan damuwar. Kuma ma zai iya kaiwa matsayin da zuciyar za ta iya fashewa, to duka hakan ne zai faru da su har zuwa wato kenan ƙarshen lamari. To mu ji mallam.
إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بايعوا لنا Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da jan hankalin mu cewa inna Allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki ishtara minal mu'minina anfusahum Allah ya sai wato rayukan mu'minai a wurin su wa amwaluhum da kuma dukiyoyin su bi anna lahum aljanna cewa Allah zai ba su aljanna da ransu da dukiyar su Allah ya karba ya saya cewa zai ba su aljanna dan haka yuqatiluna fi sabilillahi sukan je su yaki dan daukaka addinin Allah fayaqatuluna wa yuqtaluna ko kuma fayuqtaluna wa yaqtuluna za su yaka za a yake su ko za a yake su za su yaka wadan alai haqqan wannan alƙawari ne tsakanin su da Allah tabbataccen alƙawari ya faru wannan mawaji tun a cikin at-taura wal injil da kuma wato kidan linjila wal qur'an da kuma cikin al-qur'ani wa man afa bi ajihi min Allah wa ne ne yafi Allah cika alƙawarin sa ana babu wanda yafi Allah mara wani gari cika alƙawarin sa don haka Allah ya ce fastabshiru ku yi albishir bi baikum alladhi ba'tum bihi da wannan ciniki da kuka yi Allah ya saya ku kuma kun sayar ko to ku yi bishara da wannan kazalika huwal fawzul azim wannan shine asalin rabo da yake mai girma kalmar saye tana nuna wato kenan kaman canji musai na abun amfani shine in karbi kayan ka na amfani in baka wani abin da zaka amfana da shi sawa'un kudi ne ko kuma ma athaman awal mutmin kudi ko kuma abun kudi zan yi baka abun kudi kaman wani abin kudi zan yi baka kudi kaman abun kudi dan an samu haka nan an samu wata kina at-tabadul to nan Allah madaukakin sarki yace ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyin su daga gare su malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne akan bai'ar da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam suka masa musamman mutanen Madina a wani dare da ake kira Lailatul Aqaba ko Aqaba al-Kubra ko Aqaba al-Thaniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a Makka ya samu matsala a gurin mutanen Makka ya gwada trial cewa sahabbansa su hijira su bar Makka su koma Habasha nan ma akwai matsalar da aka duk da sun tafi karo na farko mutum 15 sun tafi karo na biyu an samu wasu sun sake bin su to can din ma da matsala dan haka sai ya fara trial wani guri shine sai mutanen Madina sai suka zo suka same shi a Makka sai suka yi alkawari da shi za su musulunta kuma za su kai musuluncin zuwa Madina wannan a karo na farko to karo na biyu shine wannan da ayan take fada zaman su na biyu dare na biyu da farko mutane ƴan kadan ne suka yi mubaya annabi sallallahu alaihi wasallam a surce suka karbi musulunci suka kai Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su malami mai koya musu karatun alqur'ani shine Mus'ab bin Umair an yi muwafaka ya dawo daga hijiran wato gidan Habasha ta farko sai ya ce masa wuce Madina da ya je Madina sai ya rariki cikin Madina kafin shekara daya sai ya zama babu wani gida a cikin gidajen Khazraj ko Aus face sai ka samu wani wanda ya musulunta ko yaro karami ko mai gidan ko kuma matar gidan ko matashi a cikin gidan saboda wannan Aqaba din da suka zo sai suka zo da yawa da musu mutane 10 bayan sai suka zo wajen mutum 70 da wani abu dan haka sai suka yi mubaya annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wato kenan lokacin malaman tarihi suka ce a cikin su wanda yafi kowa karanci a cikin su mutum 70 ne wanda yafi kowa yarintaka a cikin su shine sahabi da ake ce masa Uqba bin Amr al-Ansari Uqba bin Amr muna samu hadisan sa kace kace Uqba bin al-Ansar ala bin al-Uqba bin al-Amr al-Ansari shine dan karamin yaro a cikin su da haka da suka taru cikin wannan daren wannan bai shine daren da Ka'ab bin Malik a wancan hadisi yake cewa ban je yakin Badar ba amma na halarci wannan daren Lailatul Aqaba nan ko da yake mutane sun ficece kuce akan wato kinan Badar, amma ni wannan daren da muka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ya fi min alkhairi akan a ce ban same shi ba amma na samu wato kinan yakin Badar. Saboda haka sai suka yi tare suka yi abin tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce masa to yanzu za mu karba addini. Suka ce masa ishtarit li rabbika wa li nafsika, Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafa mana sharadin abin da kake so miyo ubangijinka, ka kafa mana sharadin abin da kake so kai kuma mi maka. Kaga tun daga sun fara tantancewa bambanci tsakanin Allah madaukakin sarki da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzonsa. Don haka yace to ni sharadi na tsakanin na da ubangiji na wanda nake so ku dauka shine za ku bauta masa ba za ku shirka da shi ba. To Adam shine isan na da'awansa, dama ya zo ne ya kawo tauhidi go a kadaita Allah madaukakin sarki a wajen ibada, ya zama kuma ba a yi tarayya da shi ba. Suka ce mun ji wannan, kaifa me naka? Ya ce ni kuma na wa sharadin shine an tamna uni ku kare ni kamar yadda kuke karewa dukiyarku da iyalanku. Wannan shine naka. Suka ce mun ji. Sai ce to idan muka kadaita Allah a wajen bauta kai kuma muka baka kariya kamar yadda zamu ba wa kawukanmu da matanmu da ƴaƴanmu, mu kuma namu menene? Sai ce musu aljanna. Suka ce aljanna? Suka ce a shikenan, ai kasuwanci yayi riba, kasuwanci yayi riba. Suka ce la nuqilu wala nasqilu, ba za mu yi maka farto ba, ba za mu kuma nemi a yi mana farto akan wannan kasuwancin ba. Iqala shine malaman fiqh suke abin nan, ko kalmar ce ta malamin fiqh. So iqala shine farto, na sai kayanka inje ce kai na fasa ga kayanka ba ni kudi na, shine farto kenan ko? To ba za mu yi farto ba, ba za mu kuma mu nemi a mana farto akan wannan case din ba. Don haka mun saya mun kuma wato kenan stamping akan wannan. Saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayan cewa Allah ya sai dangane da mu'mini, illa Allah tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah madaukakin sarki ya sai rayukan mu'minai, ya sai dukiyoyin su daga gare su, kenan za su bada rayukan su, za su bada kuma dukiyar da suka mallaka dan yada addinin musulunci. Su kuma nasu menene? Bi anna lahumul janna, shine nasu shine wato kenan gidan aljanna. Mun fahimci wannan? Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fawqa kulli birrin birr, sama da kowane aikin alkhairi akwai wani aikin alkhairi din, hatta yabzul al-abdu damahu, har sai bawa ya bada jinin sa dan addinin Allah madaukakin sarki. Duk aikin alkhairin da zaka yi akwai wani aikin alkhairi sama sa shi, har sai ran da ka bawa Allah madaukakin sarki ranka, ka bashi wato kenan dukiyanka. To akan wannan ka tawa to kenan karshen abin da ake kira albir. Sai muga ko alqur'ani ya nuna mana cewa birr abubuwa da yawa ne, walakin man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala wa lahu bi zawil qura wal zuwa karshe. Sadaka abwabul birr suna da yawa. Bayan ka gama wannan nagartar aiki mai kyau, akwai wani aiki mai kyau saman sa, akwai wani aiki har sai ran da ka dauke ranka da dukiyar ka ya zama ba naka bane, na Allah madaukakin sarki ne, shine ka kai wato kenan karshen birr. Daka to sun bayar da ransu. Daka Allah ya ce fayaqtuluna, za a yake su, za su yaka kai, za su yaka. Wa yuqtaluna, za kuma wato kenan a yake su. A wani riwaya sai aka yi da aka sun wannan kenan, sai zama fayuqtuluna wa yaqtulun, za su kashe. Na farko ayan in mun ke dauke shi a kira'an farko, za su kashe, za kuma a kashe su a wadon wato kenan yaki. Idan muka dauke shi a dabiyu kuma wato kenan za a kashe su, za su kashe kenan, kaga za a kashe su sannan kuma za su kashe. Idan har hakan nan ne sai ya zama wato kenan an yi taqdimin wato kenan maf'ul anan gurin, sai ya zama wato kenan abinda ake nufi shine za a kashe wasu daga cikin su, su ma wa'insu su wato kenan za su kashe. Kuma Larabawa sun riga sun saba da irin wannan magana, kamar da Imrul Kaisai yake cewa fa in taqtuluna nuqtilkum, ko wa in taqsudu lidamin nafsidi, idan kun kashe mu, mu ma sai mu kashe ku. A hankalce sai in an kashe ka, to ka an ka mutu ba za ka zo ka kashe, amma abin da yake nufi shine in kun kashe wasu daga cikin mu mu ma wasu za su kasance da Larabawa suna fadan wannan shi yasa wata kira'an take zuwa da wato kenan takdimul fa'il anan gurin saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya saya yace bi anna lahumul janna Allah madaukakin sarki ya yi musu alkawari wato kenan zai ba su wato kenan aljanna wannan shine abin da suka yi kuma wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne a gurin Allah madaukakin sarki kuma alkawarin sa wanda yake tabbatacce hakan nan Allah ya sai rayukan mu'minai da dukiyar su zai ba su aljanna wannan magana haka take a cikin alkawara shine wato kenan gospel ko ne ko haka take kuma a cikin linjila shine bible kenan ko wancan old testament wannan kuma new testament duka a cikin su haka ne sannan kuma haka yazo a cikin wannan littafi namu shine wato kenan alqur'ani Allah madaukakin sarki yayi abin wa man afa bi hadi min Allah wane ne yafi Allah cika alkawari ma'ana ba wanda yafi Allah madaukakin sarki cika alkawari amma cika alkawari akan me idan Allah madaukakin sarki zai cika musu alkawari cewa in sun ba da rayuwarsu zai ba su wato kenan gidan aljanna kuma wannan haka take nufi amma za ta iya daukar koma wani irin alkawari don haka ta kunshi abin da ake kira alwa'adu ta kunshi abin da ake kira alwa'idu don haka alwa'adu na Allah madaukakin sarki ya shafi kowa da kowa duk abin da Allah ya alkawari na alkhairi zai ba mutane ba zai saba ba amma in ya zama na barazana ne na narko ne to Allah madaukakin sarki ya zai cika shi amma a wasu daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da suka kangare kamar su misali Allah madaukakin sarki zai duk wanda ya haka zai azabtar da shi to shikenan duk wanda ya tuba Allah ko sai ba zai azabtar da shi din ba dan haka wannan wa'id din ba zai cika shi ba ala haddi kaulihi wa in wa'atu aw ittum wa'idan ko la munjizu mi'adi wa mukhlifu maw'idi in har nayi alkawarin zan yi alkhairi ko kuma nayi barazana zan yi abin da hukunci to ni zan cika alkawarin nawa sannan barazanar kuma zan yi sabawa wai wannan aka ce shine karimci in kai kaza dan maka kaza kuma sai yayin ka yafe to kai din sai a ce wato kenan karimi ne dan haka da yace wa man awfa bi ahadihi min Allahi wato akan wa'adi ne duk alkawarin da Allah ya in kun yi kaza na alkhairi Allah zai muku sakamako kaza akan nan ne amma akan wa'idu duk da ayar ta kunshe shi wato kenan hukuncin sa zai zartu ne akan ɗaiɗai ko mutanen da har suka mutu ba su tuba ba wanda ya mutu bai tuba ba kuma wato kenan shi ya riga ya jawo kansa kenan ko yawwa to mu ji
at-ta'ibuna al-'abiduna at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ibuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil-munkari wal-hafizuna li-hududillah wa bashshiril mu'minin
Allah madaukakin sarki tatimmat al-aya as-sabiqa yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi irin wannan ciniki da kuka yi tsakaninku da Allah to ku yi bushara duk wanda ya san ya sayar wa Allah wanda kuke zarki kuma Allah ya saya to yayi bushara ma'ana yayi farin ciki ba zai hasara ba ko yabiyuna tijaratan lan tabur ya samu cikin kasuwancin da babu wato kenan hasara a cikin sa don haka Allah barkin take ce ku yi bushara akan wannan balarabin kauye yanzu sabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kalamu man hadhihi al-aya wannan ma ayan da ka karanta inna allaha tara min al-mu'minina anfusahum wa amwaluhum dana lahum janna maganar waye yace maganar Allah ne yace maganar Allah ne yace in ko maganar Allah ne to ba za ta tashi ba don haka ya karbi musulunci ya ba da ransa ya shiga cikin jihadi ya yi yaki har Allah madaukakin sarki ya karbi wato kenan shahadar sa da haka ya tafi da barin cikin cewa yanzu kan ya samu inda zai abin nan haka Allah madaukakin sarki kuma wato kenan ya karbi shahadar sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake wato yayin mai girma sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce at-ta'ibuna sune masu tuba wa Allah madaukakin sarki la Allah wannan idan mun hada shi da aya ta farko ta bayanta ta bayanta wato kinan bai zama istinaful kalami ba aya ta farko aya da ta zo kafin ta in la hasara min al mu'minina Allah ya ce rayukan mu'mini su mu'minan sune at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna sune masu yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan ba sa istimrari akan zunubi ba za a ce mu'mini bai zai saban Allah ba amma abinda baya yi shine walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba da su yi kuma gobe su saki mai maitawa jibi saki kuma sun san cewa saban ne ba a duk lokacin da aka samu zalla shine tuntube ta lalabiya ta daibe su salmando yadda bai su yarabka da kasa to kuma suka tashi kuma shikenan fa wannan layin kan an riga an wuce sai dai wani kuma sun tuba kenan kuma sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ake kira su at-ta'ibuna al-abidun sune masu yawan bautar Allah madaukakin sarki kullun a cikin ibada suke suna sallan farilla suna tanafila suna azumin farilla suna nanafila suna kaza na farilla suna nanafila duk aiki da ya shafi bautar Allah madaukakin sarki wato kenan suna kokarin awwada kawo kansu wato kenan akan su suna training din kansu suna tarbiyantar da kawo kansu su ga kullun a cikin sa suke to wa'annan sun ake kira su al-abiduna kuma suna iya kokarin su su ga cewa ibadar da suke yi ibada ce wadda take tana da dalili a cikin littafin Allah tana kuma da dalili a cikin wato kenan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai wanda za a kirkiro ko su kirkira kansu ibada su ce su ta yi ibada ba ta yadda ranar lahira ake wa ya saka ku za su wato kenan fara ta maka ne al-hamidun sune masu yawan godiya wa Allah madaukakin sarki sune masu godiya wa Allah madaukakin sarki shine duk abin da Allah madaukakin sarki ba su za su gode za su gode ba su da renuwa don haka suna da karancin complain a rayuwarsu akan wato kenan talauci suna da karancin complain a rayuwarsu akan wato kenan rashin lafiya ko kuma wani gajiyawa ko wani kashi da ya same su a rayuwa suna da karancin complain duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba su sun gode an ce sayyidina Abubakar ne ko lokacin ba shi da lafiya sayyidina Usman ya zo same shi ya ce me yasa ne kai ce ba ni da lafiya ce to Allah sauke bana neman maka likita ba sai ce at-tabibu amradani likita ai shi ya samu rashin lafiya idan neman maka likita mana hal atlabu laka tabiban ne ce at-tabibu amradani shi likita shi ne samu rashin lafiya wane ne likita Allah madaukakin sarki shi ne mai bada magani shi ne kuma ya samu rashin lafiya eh to ina nufin dai a neman maka magani sai ce a'a baya da bukata dan haka ba sa complain wato kenan suna da karancin complain akan abubuwa duk abin da Allah ba su kuma sun gamsu da nasu daga cikin godiya shine cewa baka hankalin neman haram baka hankalin neman zalunci baka hankalin cin haƙƙin da ba naka ba nakan ya ishe ka kenan wallahi sai aka baituka as-sa'ihuna sune kuma as-sa'ihun asalin kalmar saiha tana nufin wato kenan yawo a ban kasa fasihu fil ardi ku yawo a ban kasa wato kenan to amma as-sa'ihuna anan sai suka ce ana nufin as-sa'imuna masu yawan azumi masu yawan azumi ba yawo ake nufi a ban kasa ba ma'ana wato kenan masu yawan azumi nana Aisha tace siyahatu ummatina as-siyamu siyaha a cikin al'ummar mu shine yawa to kenan yin azumi saboda taji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya abina wani mutum yace ya rasulullahi nazo izinin ka ka bani da na zai mun neman izinin ka ka bani da ma zan yi saiha sai yace siyahatu ummati as-siyam mu da yawo a cikin al'ummar mu na neman lada ai azumi ne saboda haka wato kenan ka rika yin azumi don haka masu yawan yin azumi bayan na farilla sun shiga cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya as-sa'ihuna bi ma'ana as-sa'imuna ar-raki'una as-sajidun masu yawan ruku'u suna yawan sujada masu me yake nake biki na masu yawan sallah ko masu yin sallah yawan sallah Ali Zainul Abidin an sa masa suna Zainul Abidina saboda yawan sallah yawan sallah kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda zai yi sallah raka'a 12 go a kullun bayan ta farilla Allah zai dubashi aljanna Allah zai bashi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi sujada a gaban Allah to akan diddigin Allah madaukakin sarki yake sujadarsa dan haka duk abin da yake so ya roka akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani nishadi wani sahabi sai ana kiransa Sauban ya kawo masa ruwan alwala annabi sallallahu alaihi cikin nishadi yace roke ni duk abin da kake so yace yau ta fadi yace menene yace as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake so aljanna ga ni ga kai yanda muke tare nan a duniya a ce ba za mu rubu ba don kullun abin da yake damuna mu koda mun shiga aljanna ni ina hawa na farko me ake kira ne flo number 1 kai kana flo number million ina za mu hadu ina za mu as'aluka murafaqata fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru yace awa gaira zalika baka tambayi wani abu bayan wannan ba wannan din kadan janye shi ka tambaye sai shi a innahu zaka shi din dai shine ya shi babban abu ne fa sai ya ce to fa inni ala nafsika bi kasratis sujudi ka taimaka mun taimakon da zaka mun kuma akan ka ne da yawan sujada ai ma'ana shine me yawan sallah to da ka duk mutumin da zai yawan sallah kuma kaga ruku'u ya shiga wato kenan sujada ta shiga to da haka shi za arraki'una sajiduna masu yawan ruku'u masu yawan wato kenan sujada sai ya ce al'amiruna bil ma'rufi wannahuna 'anil munkar masu yawan umarni da alkhairi masu yawan hana wato kenan munkari mun gane al'amiruna bil ma'rufi yana da wannahuna 'anil munkari fasara guda uku malamai suke masa fasara ta farko suka ce sune al'amiruna bil ma'rufi ay al'amiruna bis sunna wannahuna 'anil munkari suka ce wannahuna 'anil bid'ah masu umarni da sunna masu kuma hani akan wato kenan bid'ah sunna suke dauki wannan sifa na biyu suka ce a al'amiruna bil ma'rufi al'amiruna bil iman wanda suke kokarin tabbatar da imani a cikin zukatan mutane kuma suna hani akan wato kenan kafirci shine fasara na biyu na uku suka ce al'amiruna bi kulli a'malil khairi duk wani aikin alkhairi suna umarni da wannan duk wani aikin da yake shari'a ba ta so suna hani akan wannan shine fasara wato kenan to uku akan wannan dan haka al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkari duk wani aikin da ka san na alkhairi ne ka zama kana encouraging din mutane su yi wannan kana kira mutane akan wannan to za mu ta zai shiga karkashin wannan aya din haka kuma duk abin da ya san ba daidai bane shi ba zai yi ba sannan ba zai bar mutane wato kenan su yi ba alal akalla ko ba zai iya hanawa da karfinsa ba zai hana da bakinsa ko ba zai iya hanawa da bakinsa ba zai iya ki a cikin zuciyarsa ya nuna cewa ransa bai dadi ba wato kenan akan wannan to amma tambayar anan shine me yasa aka kawo wawo anan ta aka ce attaibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una al'amiruna bil ma'rufi me yasa ba ce annahuna 'anil munkari ba wawo din ta zama wawo samaniya to wasu malamai suka ce wawo samaniya ko saboda abiduna daya ta'ibuna daya abiduna biyu hamiduna uku sa'ihuna hudu raki'una biyar sajiduna shida ko amiruna bil ma'rufi bakwai nahuna 'anil munkari ana ya zama guda takwas daga cikin malaman nawa akwai da suke cewa wannan wawo samaniya tabbas akwai wannan magana din sannan akwai da suke ganin cewa a'a wawo musahaba ce saboda duk inda ake magana amr bil ma'ruf ce ake wannan hayya 'anil munkari dan haka musahaba ce kawai ya zama wawo al-ahadi ko wawo musahaba an riga an saba haka ne amr bil ma'ruf wannan hayya 'anil munkari amr bil ma'ruf ce haka suke tafiya don haka shi yasa wato kenan aka bar shi akan hakan nan sannan sai yace wal hafizuna ko li hududillahi to amma shi ba mu sai zo da wau saboda shi kuma yanzu a dafi akan wancan wal hafizuna li hududillahi sune masu kiyayewa dokokin Allah ma'ana ba sa taka abinda Allah madaukakin sarki ya hana duk abinda Allah madaukakin sarki ya iyaka akan su za su iya ba za su yarda su saba wa Allah akan sanin su ba dan haka Allah madaukakin sarki yace wa bashiril mu'minina kai bushara a mu'mini kenan wanda ya sifatu da wa'annan sifofi yana daga cikin mu'minai wanda ya sifatu daga cikin mu'minai wa'annan sifofi zai shiga cikin mu'minai ko kuma ma yana daga cikin mu'minai saboda haka idan mun dauke shi akan hadafi ne akan wancan sifa na wanda Allah ya sai rayukan su da dukiyoyin su ne in kuma mun bar shi wannan kalamun musta'anifun a wani magana ne daban ake kuma dan ai encouraging din mu saboda idan mun sai fito da wayannan anan ne zamu iya sai da rayukan mu da kuma dukiyar mu wato kenan dan Allah madaukakin sarki ko kuma dan addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba to mu je
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
الله بارك لك يا ما كان للنبي بايا كسان شواغا النبي أتكين أنباوان الله بارك لك يا wallazina amanu da shi da mu'minan da suke tare da shi baya kasancewa gare su ay yastakiru lil mushrikina su nemi gafarar Allah a mushrikai baya yiwa haka walau kanu ulul qurba ko da na kusa-kusa da su ne ulul qurba na kusa da kusa-kusa da su kamar iyayensu kamar ƴaƴayensu ko kawunansu ko bakwanansu ko wani abu makamancin wannan ko yayinsu ko kannansu ko dangi na iya ko dangi na baba ba sa yi hakan nan ba wala kanu ulul qurba musamman ma min badi ma tabayyana lahum bayan ta bayyana a gare su annahum ashabul jahim cewa wayannan din wato kenan su ƴan wuta ne baya dacewa wato kenan ga mu'minai ya zama wato kenan aka ta faru da su malamai suka ce wannan aya ta sauka akan Abu Dalib baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yazo mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ka faɗi la ilaha illallah kalma guda daya zan kafa hujja da ita a gaban Allah ranar lahira cewa kai musulmi ne neman maka gafaran Allah madaukakin sarki a lokacin tare da shi akwai Abu Lahab Abu Jahil da kuma Abdullah ibn Umayya su kuma sai suka ce masa atargabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib babanka Abdul Muttalib ya mutu akan wannan akida da muke da ita tabbautan gunki yanzu kai ita kake kyama atargabu an millati abaik yanzu zaka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka ka koma wani sabon addini na wani danka ba ma iyayenka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta komawa in an ji ba kadan ya dawo ya ce ya amma qul la ilaha illallah kalimatan ahtajju bika biha indallahi zan kafa hujja da ita a gurin Allah madaukakin sarki har daga karshe sai yake ce masa ai ni zan mutu akan addinin iyayena da kakannina to daga sai ya mutu akan wannan din shine Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai nema masa gafaran Allah madaukakin sarki shine sai Allah madaukakin sarki sai a ba haka yake ba tayi ba bai dace ga annabi da masu imani ayyasakiru lil mushrikina su nemi gafaran Allah a mushrikai walau kanu abahum qurba walau kanu ulul qurba ko da sun kasance wato kenan dangin su ne min badi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan kuma ta bayyana musu cewa su cika da kalmar shahada ba ko su cika da kalmar shahada ba dan haka bai kamata a ce abin nan ba saboda haka wasu su malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara shi yasa sai aka saukar da wannan ayan aka hana musamman sai suke hada da ayan da Allah yake cewa ma kana menene wa ma kana sugifara ibrahima ko li abihi illa amma idatun wa adaha iyahu shi ma annabi ibrahim da yayi wani alkawari ne wanda yayi baban sa tun kafin wato kenan yana dare wallahi ta'ala alam wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan kisa a matsayin sababin saukar wannan aya duk da haka wasu suka ce a'a akwai nazari akai fara kuma saboda ita wannan aya ai ta sauka cikin suratul tauba ne suratul tauba kuma ta sauka bayan an yakin tabuka ne yakin tabuka ko kusan shine yaki na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abuda don haka tauba ta sauka a baya wancan kisa ta riga ta faru a can baya saboda haka ita case ɗinta daban wannan ayat ita ma case ɗinta daban ala ayi halin idan mutum ya mutu ba musulmi ba wannan aya tana hana wato kenan a nema masa gafaran Allah madaukakin sarki mun gane wannan tana hana a nema masa wato kenan gafaran Allah madaukakin sarki saboda bai dace ba to sannan malaman nahwu suka ce fadin Allah da yace ma kana lin nabi ko ma kana in yazo a cikin alqurani yakan zo da sifa guda biyu daya shi tace nafiyu daya ita ce wato kenan nahyu inda yake zo a nahyu kamar kace ma kana lakum an tumbitu shajaraha wannan menene nafiyu ne ba zai yi ku tsiro da ba ku kuke in an shuka tsiri wa ke tsirar da ita Allah mu da kuke tsiri zai yi ku ku tsirar da ita ba zai yi ba kaman wato kenan korewa ne ake ana nuna cewa ba zai iya yiwa wato kenan haka ta faru ba haka ne ko kuma wa ma kana lafsun anta muta illa bi iznillahi korewa ne babu ran da za ta mutu sai dai da iznin Allah amma kuma wani lokaci ta kan zo da nahayu shine hanawa ba korewa ba kamar nan ne kita ma kana lakum an tuzu rasulullahi ai hanya ake karku cuci annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawwa wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi bai kamata ku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam mana kada ku kuskura ku cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da Allah yake cewa ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru ma'ana an hana mu'minai su nema wa mutum gafara bayan ya mutu sun tabbatar bai yi kalmar shahada bai mutu don haka ma kana cikin alqur'ani tana zuwa da sifa nawa sifa biyu daya nafi hani daya kuma nabi kuma shine wato kenan shine menen nahayu nafayu da nahayu don haka ma ta nan za ta iza annafiya ko dai za ta iza wato kenan annahiya to mu ji malam
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
الله ما لوكين تركي تشي وما كان استغفار إبراهيم أي استغفار النبي إبراهيم يما بابان سما ba komai bane illa an mau'idatan sai mau'idatin wani zuwa wani lokaci ne da yayi na alkawari zai masa wa'ada haiyahu shi annabi ibrahim ne yayi masa wannan alkawarin shine yace masa la astaghfiranna laka ko wallahi zan nema maka gafaran Allah ba da kake saki yayi wa'azi ba yake yayi ba yake yace masa la astaghfiranna laka wallahi zan nema maka gafaran Allah kamar yayi alkawari ne to sai kuma ya nema masa gafaran Allah abin da yasa wannan ayan ta sauka malamai suka ce sayyidina aliyu ya ji wani mutum ya zo kabarin iyayensa wanda suka mutu ba musulmai ba yana addu'a yana nema musu gafaran Allah wa da kudin zaki yace a tasarifira lahuma wa kan mata mushrikain yanzu zaka nema musu gafaran Allah alhali su mutu suna mushrikai su biyu haka ya dace sai yace asha annabi ibrahim bai nemi gafara iyayensa ba annabi ibrahim ya ce babansa la astaghfiranna laka wallahi zan nema okay sa astaghfiranna laka ko sorry sa astaghfiru laka rabbi ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wallahi zan nema maka gafara ubangiji na da sannu kenan ba yau ba saufa sa da saufa bi ma'ana wahid wallahi da sannu zan nema maka gafara ubangiji na domin Allah madaukakin sarki ne yana tausaya mu in na faɗi abu yakan an samu yace to annabi ibrahim ya nemi gafara a gwansa kuma uban nasa ya mutu ba mushriki to shine sai wannan ayan ta sauka Allah yace ma kana istighfar ibrahim illa amma idatu wa'ada hayyahu eh li abihi an istighfarin da annabi ibrahim yayi ma babansa wani alkawari ne yayi kuma sai ya cika wa'ada hayyahu falamma tabayyana lahu amma shi kansa Ibrahim din lokacin da ta bayyana masa annahu adu lillahi cewa Ibrahim abokin gaban Allah ne ma'ana Ibrahim ya mutu sorry babansa baban annabi Ibrahim azara ya mutu ba musulmi ba tabarra'a minhu shikenan sai suka yi ban kwana shi da shi sai zama ba shi babu shi to sai hakura ya daina yin wannan don haka inna Ibrahima lalle tabbas annabi Ibrahim la'awahu wallahi mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah al'awwa yana da ma'ana nuni dewa daga ciki yana nufin al'abid mai yawan bautan Allah madaukakin sarki yana nufin wato kenan mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki yana nufin mai imani da sauransu Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Ibrahim ya zama mai yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ne. Dan haka kar ya wanne ya zama hujja wato kenan ga mutane cewa dan annabi Ibrahim ya nemawa iyayensa gafara alhali suna mushrikai sai zama kuma hujja wato kenan a gurin mutane wanda za su rika nemawa iyayensu wato kenan gafara. Sai dai yanzu abin da ake magana a kansa shine cewa idan iyayen suna da rai basu mutu ba tukunna su kafirai ne amma za a iya nema musu gafaran Allah ko ba za a nema musu gafara ba? Malamai suka ce a nema musu gafaran Allah addu'a ne su shiriya don haka za a iya nema musu gafara. Anas bin Malik yake cewa sun kasance suna yin addu'a a mutanen da ba musulmi ba musamman iyayensu don su musulunta, don haka za a iya musu addu'a a nema musu gafaran Allah a nema musu shiriya a nema musu wato kenan dacewa da kuma karɓan musulunci ma dama suna da rai. Amma in sun mutu to shikenan an riga an rufe wannan kofa, sun riga sun mutu don yumasur rajul ala ma mata alaihi, kowane mutum ranar tashin alkiyama za a tashe shi ne akan abin da ya mutu ba kansa. Don haka shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ma da aka ta faru shikenan sai ya hakura, tunda baban ya mutu akan wato kenan shirka sai ya hakura. To mu ji malam. وما كان الله
ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون
الله مدوكك
إن الله بكل شيء عليم
الله مدوكك إن تريك وما كان الله بكسن شيء الله مدوكك إن تريك ليضل قوما يزم وقتك إن يا تابكد متاني بعد إذ هديهم بعد يشيرد السوبة ba zai yiwu ba. Yanzu wannan makana din nan menene, nafi ne ko nahyi? Yanzu muka yi bayani akan da nafi ne ko nahyi? Yawa ba zai yiwu ba, Allah ma'ana ba yayin haka, ba halin Allah bane, ba ɗabi'ansa bane, ba wato kenan yanayinsa bane ya zama ya sa mutum yana da imani. Abin da ayat take nufi shine mutum yana da imani yana ibadarsa haka kawai, sai Allah ya cire imani sai ya sanya masa kuma kafirci a cikin zuciyarsa sai kuma kafirci. Allah madaukakin sarki baya haka hatta bayyana lahum ma yattaqun, har sai Allah ya musu bayanin abinda wato ya kamata a ce sun kiyaye shi. Idan ka ga mutum yana da imani ya koma kafirci, to bai haka ba ta faru da shi ba sai da Allah ya nuna masa dukkan gaskiyar da ya kamata a ce ya risuna a kanta, da kansa sai ya ki sai ya kama wata shiririta, to wata shiririta ita za ta kai shi wato kenan zuwa ga kafirci. Amma Allah baya canja mutum imaninsa haka kawai, alhali yana da imani. Kada ka duk wanda kaga mumini ne ya koma kafirci, to haka ta faru da shi ne a sakamakon ya fahimci gaskiya kuma ya tsallaka gaskiya. Kamar misali abin da faru da Bal'am bin Ba'ura, ai kun ga ya san gaskiyar sai kuma ya yi amfani da damar da yake da ita don san zuciya, sai ya taka gaskiyar to sai kuma da layi. Abin da ya faru da Barsisul Abid, kun ga ya san gaskiya amma sai ya yi amfani da damar da yake da ita don san bin san zuciyarsa, sai ya taka gaskiyar sai kuma layin kafirci. Haka kuma take a kowane lokaci. Don haka suke cewa zulumi yana da shi'unci. Idan mutum yana sabon Allah, sabon Allah yakan sa zuciyarsa ta rika baki ta rika baki ta rika baki har wata rana ba za ka ankar ba sai ka gan shi a ɗaya layi. Saboda haka yanzu ba Allah ne ya cire masa imani ba, a'a shi ne ya juya ya koma ɗaya layi na rashin imani. Kuma hakan ba za ta faru ba sai da Allah ya nuna masa duk gaskiya, ta yi bayyana lahum ma yattaqun, duk sai da Allah madaukakin sarki ya musu bayanin abin da ya kamata a ce sun kiyaye shi, ko kuma abin da ya kamata a ce suna jin tsoronsa. Ya fahimci lahira, ya fahimci wuta, ya fahimci aljanna, ya fahimci ziradi, ya fahimci duk rikicin da ake a lahira, ya ga komai da komai. Amma kuma sai koma gefen can, to sai da Allah ya fahimtar da shi wa'annan abubuwan. Inna Allah, tabbas lalle Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi kulli shay'in, da kowane abu duk abin da ka sani Allah yana sane. Babu daren da jamage bai sani ba, ba daren da za a yi wanda jamage bai sani ba. Don haka babu abin da zai faru a ban kasar nan face Allah madaukakin sarki yana da masani a kansa. Inna Allah,
inna Allah lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
Allah madaukakin sarki yace inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki lahu mulku samawati duk abin da yake samai gaba ɗayan sa sama ta da zuwa sama ta Allah masha Allah mallakan Allah madaukakin sarki ne wal ard abin da yake cikin ƙasar nan ma gaba ɗaya na Allah madaukakin sarki ne ta haka babu abu a sama ko a ƙasa face na Allah madaukakin sarki shine yayi shi shine wato kinama mallakin sa yahuwi Allah shi yake rayarwa wayi mai shi yake kashewa wannan abin da muke gani a zahiri idan kaga an haifi mutum Allah madaukakin sarki ne ya aika mala'ika ya zo ya sura masa rai bayan an suranta shi dan da kaga an karbe shi Allah ya aika mala'ika ya zo ya karbi nan sa kuma bayan da za a yi rai ta mutu sai lokacin mutuwanta ba ma kana musan an ta muta illa bi iznillah babu ran da za ta mutu sai da izinin Allah madaukakin sarki wannan kuma kitabun muajjala hakan nan al'amari yake Allah madaukakin sarki shi yake rayarwa ko kuma bi ibaratin ukura Allah shi yake sanya zuci imani a cikin zuciyar mutane sai ya zama zuciyar ta rayu wayumitu kuma Allah madaukakin sarki shi yake sa wato kenan rashin imani a cikin zuciyar mutane a lokacin da suka kibin gaskiya sai zuciyar ta zama wato kenan ta lalace wa malakum min waliyin bakku da wani mutum da zai jibinci lamarin ku min dunillahi kuma bayan Allah madaukakin sarki wa haka gare shi ya kamata ku dogara fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut ku dogara ga Allah rayayyen da baya mutuwa bakku da wani wanda ya kamata ku jibinci lamarin majibincin lamari in ba Allah ba wala nasirin ba ku mugudan mai taimaka muku sai dai Allah madaukakin sarki abubuwa da suka faru da baya musamman da salihan bayi a baya da yawa sun nuna cewa in ka shiga cikin halin kakani kai ma dama kana tare da Allah Allah madaukakin sarki yake fitar da kai zai fitar da kai amma yajibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'ul ard babu ma an da yake fitar da babu wanda yake ansa kiran mabukaci a lokacin da yake cikin damuwa ta karshe yayi masa kuma bakin cikin sa sai Allah madaukakin sarki to mu jama'a lokacin to bala mu shiga kan taballahu wakil to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu iko aikata abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyarawa